Jama'a marhaban, kula da ga shirin sashen Hausa na Murar Amurka a wannan lasaliya daga nan birnin Washington DC a sashen Hausa na Murar Amurka dake muku magana kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Niger. Kuma kuna jin mu ne ta gidajen rediyon kuna amfani da Far'a da Sarauniya da Nomad da Dalo da kuma Niya birnin Kwanni. Masu computer kuma suna jin mu a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Jama'a, Aliyu Mustafa Sokoto tare da Grace Alheri Abdu ke muku marhaban da lalle shirin mu na wannan lasariya. Muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke a Washington. Ga kanin labaran mu.
Alƙalan kotun tarayyar Amurka guda biyu sun ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga Amurka. Fada White House ta fitar da abin da ta kira kasafin kuɗin gwamnatin tarayya da zai ba da ƙarfi kan Amurkawa. Kana wani jirgi ya tashi daga ƙasar Malawi zuwa Tanzania, inda bakin ma'aikatan da suka yi wani aikin da ya shafi sufurin wannan jirgi mata ne.
To a gaishe ki. To bayan labaran duniya za mu kai ku Abuja, inda
shugaban hukumar Kwastam Hamid Ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan. To sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin Hamid Ali da majalisar bai kau ba.
They have to wear uniform.
To sanaya jihuriyar Niger kuma.
Jama'a, inda za a sauraren mutum 30 a yi musu tambayoyi, shari'an nan ta kare cikin awa ɗaya. Kenan shari'a ce wadda dama an rubuto musu abin da za su yi.
Wai mutanen nan jarirai sun sawo su daga Najeriya ko ba su sawo su ba.
Sannan giwa ta faɗi, an kada Isa Hayatu da ya share kusan shekaru 30 yana shugabancin hukumar ƙwallon Afirka.
Ko ƙwallon ƙafa ka ce a zo a buga da Madagascar da Cameroon, ai kowa ya san result ne da zai fito, kowa ya san irin sakamakon da za a samu. Wannan rigan da ya ɗauka ta masa yawa.
To ga alama wannan abin bai wasu daɗi ba. Bayan duka wannan muna da shirin Sai Bango Ya Tsage, akwai kuma ra'ayinku, amma duka sai bayan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Alƙalan kotun tarayya Amurka guda biyu sun ba da umarnin wucin gadi na yin watsi da yunkurin shugaba Donald Trump karo na biyu na takaita waɗanda za a ba izinin shiga ƙasar. Wani alƙali a Hawaii ya takawa umarni biyu burki da ya buƙaci a dakatar da tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka da kuma dakatar da ba da takardun izinin shiga Amurka bisa ga mutane daga waɗansu ƙasashe shida. Wani alƙalin gwamnatin tarayya a jihar Maryland shi ma ya ambaci kalaman Trump yayin da yake ba da umarnin watsi da dokar yau Alhamis. Sai dai hukuncin ya shafi umarnin hana ba da takardar bisa ne kawai na dokar da shugaban ƙasar ya zartas, ba tsarin ba 'yan gudun hijira mafaka ba. Alƙali Derek Watson ya bayyana jiya Laraba cewa yana yiwuwa hujjar da jihar Hawaii ta bayar cewa dokar ta saba kundin tsarin mulkin ƙasa da ya buƙaci gwamnati ta cire batun addini da dukkan matakan da za ta ɗauka da ya samu karɓuwa. Ya ambaci kalaman da Trump da muƙarrabansa suka riƙa yi kafin zaben da kuma bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudana a watan Nuwamba. A lokacin da yake yaƙin neman zaɓe, shugaba Trump ya yi kira da a hana dukkan musulmi shiga Amurka, abin da aka sauya daga baya aka buƙaci sa ido sosai kan mutane da suka fito daga ƙasashe da ake alaƙantawa da ayyukan ta'addanci. Gwamnatin shugaba Trump ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama wajibi domin kare ƙasar daga barazanar ta'addanci. Dokar ta ƙunshi daina ba 'yan gudun hijira mafaka na tsawon watanni uku da kuma hana mutane daga ƙasashen Iran, Siriya, Yemen, Libya, Somalia da kuma Sudan takardun izinin shiga Amurka. Yau Alhamis ne ya kamata dokar ta fara aiki kafin aka taka mata burki.
To a hal yanzu kuma fadar shugaban Amurka ɗin ta White House ta fito da abin da ta kira kasafin kuɗin gwamnatin tarayya da zai ba da ƙarfi kan Amurka ɗin. Kasafin kuɗin na shugaba Donald Trump dai zai ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa ne kan harkokin tsaro, kuma zai samar da damar zaftare kuɗaɗen da ake kashewa kan wasu ayyukan da ba su shafi tsaron ba, kamar tallafin da ake bayarwa a ƙasashen ƙetare da cibiyoyin da ke kula da ayyukan da suka shafi kula da muhalli. A cikin wasiƙar da ya tura wa majalisa, shugaban Amurka ɗin ya ce an yi kasafin kuɗi ne da nufin ba da fifiko kan harkokin tsaron, domin idan babu tsaro dai ba za a samu cigaban ba ma. Kasafin kuɗin ya ƙunshi ƙarin kashi 54 cikin 100 a fannin harkokin tsaro, kuma za a sami cikin kuɗin ta wajen zaftar su kuɗaɗen da ake kashewa a wasu ayyuka na daban, wanda suka haɗa da waɗanda majalisar take so, kamar binciken ayyukan magani da kuma tallafa tsofaffin sojoji wanda ba sa da muhalli. Trump ya faɗa a cikin wasiƙarsa ta cewa muna da zaɓuɓɓuka mawuyata ko mun daɗe mulajen ƙafa a kai. Ha kuma an zartar kuɗin da ake kashewa a ma'aikatar gidaje da bunƙasa yankunan karkara domin kawar da abin da jami'an fadar White House suka bayyana a matsayin ɓarin kuɗaɗe da kuma maimaita ayyukan da ake gudanarwa.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakamakon farko na zaben da aka gudana a ƙasar Netherlands na nuni da cewa jam'iyyar PM ta Mark Rutte, wato Prime Minister Mark Rutte kenan, ta sami rinjaye a kujerun majalisa, inda ta doke jam'iyyar masu hankoran kishin ƙasa ta Geert Wilders da gagarumin rata fiye da yadda aka zata tun farko. Ana kyautata zaton jam'iyyar People's Party for Freedom and Democracy za ta lashe kujeru 32 daga cikin 150 na majalisar, abin da ya fi kujerun da sauran jam'iyyu suka samu nesa. Ana kuma kyautata zaton jam'iyyu uku za su samu kujerun majalisa 19, wanda ya hada da na jam'iyyar Wilders da ke adawa da batun shige da fici. Prime Minister ya bayyana nasarar a matsayin nasarar demokradiyya, ya kuma ce ƙasar Netherlands ta ƙi amincewa da karkataccen ra'ayin kishin ƙasa.
I think it means in the Netherlands that people have been responsive to two messages. In the first place, that we should not.
Wannan na nufi a Netherlands mutane sun maida hankali akan sakonni biyu. Na farko cewa kada mu yi gwaji, mu ci gaba da aiwatar da tsare-tsaren da ƙasar mu ta saba, mu ƙara ƙarfin tattalin arzikin mu, mu kuma sa mutane su ji a jikin su cewa tattalin arzikin mu yafi kowace ƙasa a yammaci tasiri.
Shan kayan da Wilders yayi dai bai sa yayi ƙasa a gwiwa ba, ya gargadi Prime Minister cewa ba wannan yana nufin za a daina jin sa ko kuma sakon da yake kokarin yayatawa kenan ba.
Dus ik ben zeer strijdbaar. We zijn behoren tot de winnaars van de verkiezingen. Maar ja, ik had natuurlijk liever de grootste partij geworden. Dat ben ik helemaal.
A shirye nake in yaki neman goyon baya. In yaki akan wannan akidar. Muna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi nasara a zaben. Sai dai zan fi goma cewa mu zama jam'iyyar da tafi girma a zaben nan. Abin takeici shine ba mu yi nasara ba. Tilas mu jira sai zabe na gaba. Jam'iyyar mu bata fadi zabe ba. Mun lashe kujeru hudu ko biyar. Wannan abu ne da ya kamata mu yi fariya da shi.
Nan na Maris ne ake kyautata zaton sanar da sakamakon zaben majalisar baki daya.
To, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma Rex Tillerson ya ce babu tabbaci ko akwai bukatar a sake daukar wani mataki na daban bayan da aka gaza cimma nasara a matakan diplomasiyyar da aka dauka na tsawon shekaru 20 da suka wato da nufin hana Koriya ta Arewa ta mallaki makaman nukiliya. Da yake jawabi a birnin Tokyo Alhamis, yayin ziyarar da ya kai wacce ita ce ta farko a yankin Asia tun bayan da ya zama babban jami'in diplomasiyya a Amurka, Tillerson ya ce ɗaya daga cikin dalilan da suka kai shi wannan ziyara a yankin shine domin musaya ra'ayoyi da ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu da kuma China akan matakan da suka kamata a ɗauka domin ganin hakan ta cimma, wato hakan ta cimma ruwa. To, mun ba ku labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kuma da lato bari mu share da fagen rahotanninmu daga birnin Abuja a Najeriya, inda ƙarshenta dai Ahmed Ali shugaban hukumar Kwastam ya je wurin da aka dade ana neman ya je majalisar dattawa.
Shugaban hukumar Kwastam Hamid Ali ya amsa gayyatar majalisar dattawa a yau din nan, amma har ya kwashi mintoci 55 a zauren majalisar ba a bar shi ya yi magana ba. To, sai dai daga dukkan alamu takaddamar da ke tsakanin Hamid Ali da majalisar bai kau ba saboda wani kuduri da dan majalisar dattawa George Sakibo ya kawo.
And it ought to wear uniform by from the first rank to the lieutenant general, from the first rank in the custom to controller general, they ought to wear uniform. They have to wear uniform.
Ya kara cewa idan har akwai hukumominta da ya kamata su sa kayan sarki domin inganta ayyukansu kamar su custom da sojoji da yan sanda, inda sa rigar sarki ya wajaba akan shugabannin, ya zama dole su sa rigar sarki. Sai mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekwaran Madu da ya jagoranci zaman na yau yawa majalisar tambaya kamar haka.
There is support of the motion that the CG do return here on Wednesday next week at 10 a.m. in proper uniform and designation of the Contralor General of Customs. Say aye. Those against say nay. The ayes have it.
Gaba daya majalisar ta amince cewa Hamid Ali ya dawo ranar Laraba mai zuwa 22 ga wannan wata sanye da rigar sarki. Na tambayi Sanata Ali Malam Wakili, Ko ya yake kallon wannan takaddama da ta kunno kai a tsakanin majalisar dattawan da shugaban Kwastan din?
A babu takaddama tsakanin mu da shi. Sai dai ko kice akwai rashin kyakkyawan sadarwa tsakanin mu da shi. Ai in kike duba tsarin kundin mulkin Najeriya ya zayyana matsayin kowa a ciki. Bisa wannan tsarin kundin mulkin ne ma aka samu daman da aka kira shi.
Abin jira a gani shine ko Hamid Ali zai mutunta majalisar dattawan ya sa rigan sarki a ranar da zai dawo majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe Sheikh Madina daga Abuja, bari mu cilla Niger, zamu sake koma Najeriya, amma bari mu je Niger inda takaddama ta barke a tsakanin jami'an siyasa wannan kasa din kan hukuncin da aka yanke wa tsohon Prime Minister kasar Hama Amadu.
Ai wani taron gangamin da suka kira a cibiyar jam'iyyar Star Model Lumana ne magoya bayan Hama Amadu suka bayyana karduwa da hukuncin da kotun daukaka kara ta yanke wa jagoran na ƴan adawar Niger akan zargin sa da safarar jarirai. Alhaji Meduka Umaru na daga cikin kusoshin jam'iyyar Model Lumana.
Turar da wannan zance hito na jarirai Bazum ya hito yayi sanarwa na cewa ba yadda za a yi Hama Amadu shi hita da cikin wannan zance in ba shari'a ta kama shi ba. Lalle ta ba shi gaskiya, mu kuma ta ba mu gaskiya, saboda zancen nan turar da Allah sai fara mun ce ba wani baya gare shi sai Muhammadu Isu. Ana nuhin yadda za a yi a hana Muhammadu takara cikin Niger. Jama'a, inda za a saurare mutum 30 a yi musu tambayoyi, shari'an nan ta kare cikin awa ɗaya. Kenan shari'a ce wadda dama an rubuto musu abin da za su yi.
Da yake mai da martani akan wannan korafi, sakataren watsa labaran jam'iyyar Independence Tarayya mai mulki Irosani cewa yake
su kawo wani shaidu ko wani juju ya hito ya tashi wannan shari'a, wannan hukunci da ya yi, wane ya tilasa mashi, ko su kawo shaida ta cewa wane ya tilasa, ga yadda aka tilasa ma juju suka yi dauke wani hukunci.
Kamar sauran takwarorinsa na jam'iyyar Model Lumana, Alhaji Inusa Isa na ganin a fili take a yau, jam'iyya mai mulki na shishigi a harkokin shari'a.
Babu shari'a, saboda duk alkali masu son gaskiya ayi shari'a da gaskiya, wannan yanzu sun himu ma bakin ciki, saboda su ba a ba su magana, ana rubuta su kawai ba wani dan tarayya ce ka je ka karanta su. Ai alkali, akwai masu gaskiya, akwai ta kirki cikin su, wadannan sun himu zizahi, saboda sunan su ake batawa a ce alkali ne yayi alhali ko tarayya ne Muhammadu Yusuf ne yayi ya ba wani dan tarayya an karanta. Yanzu sarya mutum uku ga isarya, Muhammadu Yusuf Bazum, Muhammadu Mas'udu.
Sai dai jam'iyyar ta Independence Tarayya ta shure wannan zargi.
Wai mutanen nan jarirai sun sawo su daga Najeriya ko ba su sawo su ba? Wai jarirai nan an yi takardu na ƙarya cewa a nan garin Yamai aka haife su ko ba a yi ba? Kuma sai a ce wannan abu shirya shi aka yi?
A yayin wannan gangami, magoya bayan jam'iyyar Model Lumana sun ƙara jaddada goyon baya ga shugabansu Hama Amadu.
Sai kai, sai kai.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaishe ka Sule. Jama'a, kuna jin rahotannin nan suna zo muku daga sashen samar da Amurka a Washington DC, inda muke karfe 10:11 da safe. Yau a shirinmu na dare muna so mu ji ra'ayinku ne game da wannan takaddama da majalisar dattawan Najeriya take da Ahmed Ali shugaban Kwastam. Shin kayan sarki ne da muhimmanci ko kuma aikin da zai yi wa Najeriya? To yanzu bari mu shiga harkar kwallo, inda giwa ta faɗi domin Isa Hayatu, wanda ya share kusan shekaru 30 yana shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ɗin, ya faɗi. Kan haka ne na tuntuɓi tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafan Najeriya Aminu Maigari in ji ra'ayinsa.
Ya ba ni mamaki Aliyu Mustapha, saboda na sani zaɓe kowane iri ne, yadda aka damar haka akan sha yakan zo kuma da bazata da ban mamaki iri-iri, amma musamman wannan na zaɓen CAP na wannan lokaci ya ba ni mamaki, don kuwa ba aka nazarta ba.
Me ya sa ba ka mamaki?
Abin da ya ba ni mamaki, na ɗauka Hayatu irin abubuwan da ya yi a ƙwallon Afirka zai ci gaba da shi, yace ya gaji ba, kuma bai kamata a fitar da shi haka ta wannan hanya da aka masa taruwan dangi. Aka masa rugus a kansa, aka cire shi ƙarfi da yaji.
Kana ganin taron dangi aka mashi?
Taron dangi aka mashi. Yauwa, me zai kawo FIFA wajen zaɓen CAF? me zai kawo shugaban FIFA wajen zaɓe CAF, me zai kawo jami'an FIFA wajen zaɓe CAF.
Amma CAF shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA za a yi irin harkar zaɓe na shugaban ƙwallon Afirka a ce ba ta da ruwa?
A'a, ta iya zuwa tana da ruwa, amma kuma ruwan matsayi matsayi. Da kamata da zai tabbata kafanta ta buɗe ta ci gari ciki ta zo ta dosa ba.
Amma Alhaji Aminu, akwai alamar cewa an samu baraka tsakanin gwamnatocin ƙasashen Afirka da hukumomin ƙwallon ƙafa ta Afirka. Da misali a Najeriya, an ce shi hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ta yanzu ta goyi bayan shi wanda aka zaɓa na Ahmad, amma hukumomin Najeriya sun fi son a zaɓi Hayatu.
Ai, zaɓen CAF da ake yi ya wuce hukumar ƙwallon ƙafa. Ni na shiga wannan takara, kuma sai da nan ne rubuta wa gwamnati, na rubuta wa minista na ɗauke ni muka je ƙasa-ƙasa muka yi campaign. Yau, abin da ya fi ƙarfin mutum ɗaya, saboda haka ya fi ƙarfin hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa. Shi ya sa gwamnatin Najeriya ta shigo ta ce ga wanda take so, saboda muna da abubuwa da dama da wannan ƙasa, Kamarun da Najeriya ai abu guda ne. Kuma yau ko ƙwallon ƙafa kace a zo a buga da Madagascar da Kamarun, ai kowa ya san result ne da zai fito, kowa ya san irin sakamako da za a samu.
Saboda haka yanzu me kake ji wannan zai yi, wani tasiri wannan abu zai yi akan harkokin ƙwallon Afirka?
To, ƙwallon Afirka sai dai mu yi fatan alheri har kullum, ba za mu ci gaba da kace ba, kullum muna fatan alheri ne. Amma Isa Hayatu ba ma ɗan Najeriya ba, kuma mutum duk mutum da yake duniya ke yin harkar ƙwallon Afirka ya san bawan Allah ne a taka rawa. Rawa kuma na an gazuwa.
Amma Alhaji Aminu, akwai mahaifiya mutumin da ya shekara 29 yana jagabancin ƙungiyar nan, ashe lokaci bai yi ba da ya kamata a ce ya ajiye wasu sun ɗauka?
Aliyu Mustapha, ai ba maganar gajiya ba ne, ba maganar isa ba ne. Idan yana aikinsa bai ce ya gaji ba, yana yi mai kyau, kuma ana yaba masa, ai magana ya ƙare.
Yanzu shi wannan sabon shugaban me ka sani game da shi?
Eh to, Ahmad abokina ne, na sani, amma dai gaskiya ba zan iya bari tsammani zai masa, dan wasa fatan alheri. Wannan rigan da ya ɗauka ta masa yawa.
To shikenan, Alhaji Aminu mai gari kenan, tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya. To, ma da Alhaji Aminu mai gari kenan muka ji yana bayyana ra'ayinsa game da faduwar Isa Hayatu daga kujerarsa da ya dade akan ta shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka. Ga shirin na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Guso mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Muhammadu ya yi tambayoyi guda uku, to amma saboda kurewar lokaci sai yau Malam Isa Guso zai bashi amsa kamar haka.
Malam, na ji daɗi da kai wannan maganan. Dubi gwamnatin jihar Borno karkashin kasan Sakima ta gina gidaje kimanin 2,500. Na san masu sauraro za su yi mamaki ce duk da wannan mutumin da ake shi gwamnan ya iya wannan gini. To, kamar yadda ka faɗa, tabbas haka ne, akwai gidaje a Bakasi wanda kimanin 500 wanda aka gama ba a rabar ba. Akwai gidaje kimanin 500 a hanyar university ba a bayar ba. Amma idan za ka iya tunawa, kuma ina buƙatar inda zai yi ka je yanzu ka bincika da kanka, za ka tabbatar da cewa akwai 'yan gudun hijira a wannan wuri. Saboda haka ga ba zai yiwu a kori 'yan gudun hijira domin a raba gidaje ba. Na san kai ma da kake magana ba za ka so haka ba. Idan ka duba gidaje 500 da aka yi hanyar Gubiyo Road ma, shi ma an ka bincika haka ne. Idan ka duba gidaje 500 da aka yi hanyar Dikwa, shi ma za ka samu akwai 'yan gudun hijira. Waɗannan gidaje da ka zauna suna zaune a ciki, muna fata cikin iko Allah a shekarar nan a gama gina musu garuruwan su koma. Idan suka koma, dole ka san idan mutane, misali a ce yanzu Bakasi, mutane 'yan gudun hijira sama da kusan 10,000 misali suna zaune a ciki ko sama da haka, a lokacin da za ka tashi za ka samu wurare daban-daban za a lalata. Ko muna so ko ba ma so, dole sai an musu gyara sannan a yi maganar rabarwa.
To, mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Haruna Hassan Suleiman.
To, Malam Haruna, ina jin ka.
Na'am, muna wa Allah godiya subhanahu wataala da ya rayar da mu a Maiduguri har zuwa wannan lokaci.
Masha Allah.
To, kuma abin da nake son in yi tambaya a kai, wato in ka bar Maiduguri ka tafi ko ina, ana yi mana murna cewa an buɗe mana hanyoyi a Maiduguri ne. Amma buɗe hanyoyin nan sai zamanto kusan rabi da rabi ne don muna samun rahotanni. Akwai wanda suka zo shekaran jiya daga Gamboro. Baki ne sun zo Gamboro akan za su zo Maiduguri, amma kwanansu huɗu a Gamboro suna jira a kawo su Maiduguri. Ba su samu hanya ba. To
me tambayar ka akan wannan?
Yawa tambayar shi ne me matsalar waɗannan hanyoyi da aka buɗe kuma ya zama so mutane za su zo a su kwana uku, huɗu, biyar ba su samu hanyar tafiya ba, shi ne abin da nake tambaya me ya kawo haka.
To ka gama tambayar ko kana da wata?
A na gama, wannan ita ce tambaya ta.
To bari Malam Isa ya baka ansa ko?
To wannan magana na hanyoyi magana ne da ya shafi jami'an tsaro. Na farko in muka gama waya da kai zan kira wasu daga cikin jami'an tsaron domin mu kai kukanku wurin su. Domin haƙƙi ne akan gwamnan jihar Borno ya tabbatar da cewa idan akwai kuke-kuke da ya shafi 'yan jihar Borno ya tabbatar da cewa an share musu hawaye. Amma ina son ka gane abu magana da ya shafi hanya da jami'an tsaro za su ke raka masu tafiya abu ne wanda yake baya cikin hulumin gwamna. Domin a ƙa'ida na doka ta Najeriya, gwamna ko DPO na ƙaramar hukuma, gwamna bai da cikakken umarni a kansa, balantana jami'an sojoji.
Malam Isa, ban tare numfashinka ba, ban san ko Malam Haruna Hassan Suleiman yana sauraron gidan rediyon nan ba, don mun yi shirin sai bango da ministan tsaro janar Masun ɗan Ali, kuma wani ya yi tambaya game da wannan. Janar Masun Ali ɗan Ali ya yi musu bayani dalla-dalla akan dalilin da ya sa wani lokaci akan samu jinkiri. To ban san ko wannan malamin yana sauraro ba. Malami na gaba, bismillah.
To hajja ni ne na karshe dai Alhaji Graham Muhammad, ni ne na karshe yanzu da ya rage na ba kowa.
Ka yi tambaya da to bismillah.
Ni tawa tambayar shin gwamnatin Borno gashi nan yanzu muna da marayu suna nan akan hanya suna yawo, su ma ba a kan suke ba, ba komai ba dai suna kan hanya suna tabara. Wani tanadi aka yi wa waɗannan yaran da suke baraki-baraki kan hanya?
To amma sai ina ganin kamar daga amsar da ya bayar ga sauran tambayoyi, amma dai barin baka da kai da Malam Isa ɗin, akwai abin da za ka gaya mishi game da marayun nan?
Na kan madaban na cikin gari,
ko ba duk waɗanda kake gani suke bara hanya ba ne marayu. Wasu su ina tabbatar maka da cewa ba ma 'yan jihar Borno ba ne, almajirai ne wanda suke zuwa karatu a jihar Borno. Suna da iyayensu, wannan shi ne na farko. Na biyu, gwamnatin jihar Borno tana shirin fitar da wata doka wacce za ta haramta barace-barace a kan hanya. Amma abin da ake so kafin a fitar da wannan dokan sai an yi tanadi na musamman na yadda waɗannan masu barace-barace za a ba su matsuguri, za a fitar da wani hanya na ainihin kula da su sannan a hana. To buƙatar gwamna shi ne za a kawo doka wadda zai wajabta ma iyaye su tabbatar da duk yaron da shekarunsu ya kai na shiga makaranta an sa shi a makaranta, ko makarantar boko ko makaranta na islamiyya ba na barace-barace ba, wanda ainihin ilmantarwa zai zama wajibi a jihar Borno. Sai za a ta ƙoƙarin gina wannan makarantu, domin yanzu idan kace za ka wajabta su ba wanda ma inda za mu kai waɗannan yara. Shi ne taradin da gwamna yake yi. Ina son ka gane don muna da kam musamman na marayu, muna da kuma a wannan marayun muna da marayu 49,000, kusan 49,000 da wani abu kaɗan ne kasa 50,000. Gwamna ya je ya samu shugaban CBN, gwamnati ta saya wannan wurin. Yau ma da safe gwamna ya je duba wurin, an tura ma'aikata ana gini a wurin, ana za a canza wurin ya koma babban makaranta da wurin kwana, kuma tanadin da ake yi saboda wayannan marayu ne. To wannan shi ne wayannan su ne cikin tsare-tsaren da gwamnatin jihar Borno take yi. Saboda haka sai dai kullum bukatun jihar gwamna shi ne yana kira ga mutanen jihar Borno a ƙara haƙuri, a ci gaba da gwamnati, amma gwamnati addu'a, kuma yana tabbatar muku da cewa koke-kokenku duk yana ji muna gaya mishi yana sauraro yanzu haka wannan matsayi wannan program din in haka take zai saurara da kullun shi zai san kujin su zai san amsocin da nan bayar inda ya tama da ci wasu matakai ina tabbatar maka da cewa za a dauka
to Allah ubangiji ya sa a dace Kashin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Kafin mu sallama muna godewa Malam Isa Guzau da ya samu damar shigowa wannan fili domin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya da Malam Dallami Dan Maliki da suka taimaka aka dauki wannan shiri akan faife. A halin yanzu kuwa a madadin Julie Gresham wadda ta daidaita sautin wannan shiri nake fatar a huta lafiya.
Kuma da karfe 11:24 na safe a birnin Washington DC bari mu abuji abin da wasu kuke cewa
Sakonmu na farko na cewa VOA Hausa ku yi mini kira ga gwamnatin jihar Kano da ta tallafa wa 'yan kasuwar kantin kwali waɗanda gobara ta yi musu barna a kwanakin baya daga Aminu Kano dan adawa ga masu yi makasa zagon ƙasa. Sako na gaba na cewa watsi da tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC da 'yan majalisar dattawan Najeriya suka yi wani mai da hannu agogo baya ne game da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na shugaba Buhari. Masu iya magana suka ce ruwa baya tsami banza daga Alhaji Mele Yusuf Ali jihar Yobe. Sako na gaba ya fito daga Yakubu Abdullahi Dambam da Salih Shahada Dambam suka ce assalamu alaikum VOA Hausa a yau mun rubuto muku wasikar mu ce dangane da rashin tantance Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC da majalisar dattawan Najeriya ta yi wannan matakin na 'yan majalisar dattawa bai zo mana da mamaki ba duba da yanda cin hanci da rashawa ya yi katutu tsakanin masu aikin tantance Ibrahim Magu shure-shure dai baya hana mutuwa Wannan sako na cewa yima wasu ƴaƴan mata auren dole da wasu iyaye ke yi haka yake kawo yawaitar mutuwar aure yin haka kuma yana sa wasu matan na fadawa cikin harkan bariki wanda kuma yin hakan illa ce babba ga jama'ar ƙasa baki daya da fatan masu yima ƴaƴan su auren dole za su daina daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA Hausa ko shakka babu al'umma arewa maso gabashin Najeriya muna buƙatar agajin gaggawa ganin yadda fari yake ƙara jefa jama'a cikin matsalaiciyar yunwa ga rashin magunguna a ƙarshe muke kira ga gwamnatin jiha da ta tarayya da ma kungiyoyin agaji da su kawo muna dauki ga al'umma wannan yankin wasika daga Garba Sabiola Gasho a jihar Yobe sako mu na ƙarshe daga Ashir Lawal na goma ƙaramar hukumar mulki ta Gusau jihar Zamfara yace babu shakka kin amincewa da Ibrahim Magu matsayin shugaban hukumar EFCC ta ƙasa a Najeriya da 'yan majalisar dokoki suka yi bai zo mana da mamaki ba domin bai rasa nasaba da irin kakkabar 'ya'yan kaɗe da yake wa barayin Najeriya ba haure ba kunne to 'yan majalisa ya kamata ku san cewa kogun ƙiyadda da Magu tabbas tarihi ba zai taɓa mantawa da shi ba a Najeriya kuma kun nuna wa duniya cewa da yawa daga cikinku ba masu gaskiya ba ne
to madalla to a gurguje ga labarai a takeice
To bari mu bada dandanan wannan labarin da ke cewa kamfanin jiragen sama na kasar Malawi yayi wani zango a tafiyar da dukkan ma'aikatan jirgin mata ne daga birnin Blantyre na kasar Malawi zuwa Dar es Salaam a kasar Tanzania. Wannan ne kuma karon farko a tarihin sufurin jirgin sama na kasar Malawi da aka yi irin wannan zango. Mata ne suka gudanar da dukkan ayyukan da suka shafi sufurin jirgin da suka hada da binciken matafiya kafin shiga jirgi da kula da bukatun matafiyan. Da zonar da matafiya kujerinsu da kuma ma kula da tashin jirgin abinda ya shafi harkokin sufurin duka.
To ga shi ke Grace to jama'a abinda ya sauka kenan a wannan lokaci sai da dare karfe 9:30 muna fatar da muku da wasu sababbin shirye-shirye a madadin dukkan manyan sashen wasu murya Amurka musamman ita Grace da Saida da Taja bada umarni da kuma injiniya din mu Thomas Ali Mustafa Sakwata ne a Washington ga al'ummar yau da gobe suna shigowa.